ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake saduwa a wannan gari, a wannan jiha ta Kaduna, a wannan masallaci na Al-Manar, a wannan yammaci mai albarka, yammacin Asabar daren Lahadi, yau 26 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438, wanda kuma yake daidai da 27 da 6 ga watan 11 miladiya ta 2016. Muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya bamu damar haduwa a wannan guri a irin wannan lokaci, ba don komai ba, sai don mu tattauna wani abu da ya shafi addinin mu, ya shafi rayuwar mu, ya shafi makomar mu gaba daya. Matashiyar wannan zama namu insha Allah, kamar yadda Dr. Muhammad Tukur ya faɗa, za mu yi magana akan darajar ilimi ko mahimmancin ilimi da ma'abotansa, sannan za mu yi tsokaci akan haɗarin aukawa malamai ko cin zarafinsu ko cin mutuncinsu, me yake jawo haka ko me ya haɗarin yin haka. Ba mu da buƙatar dogon bayani akan mahimmancin ilimi da falalarsa da falalar ma'abotansa, domin wani abu ne wanda an sha faɗa, an sha nanatawa, an sha yin lakcoci da hudubobi da bayanai akai-akai akan wannan. Kowa ya san irin darajar da Allah subhanahu wata'ala ya keɓance masu ilimi da ita, musamman waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ilmantar da su littafinsa da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, ya ba su fahimtar addini, ya ba su fahimtar alqur'ani, ya fifita su da wannan akan sauran muminai a kowane zamani suke, a kuma kowane lokaci suke. Allah ya ɗaukaka su da ilimi, ya yi musu ado da haƙuri da juriya, ta hanyar su ne ake gane halal, ake gane haram, ta hanyar su ne ake iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya, ta hanyar su ne ake bambance tsakanin abu mai cutarwa da wanda yake mai amfani, ta hanyar su ake gane abu mai kyau da mummuna. Falalarsu tana da girma ƙwarai da gaske, domin su ne magadan annabawa, su ne kuma waɗanda suke ababen faranta rai a gurin masoya Allah. Zama da su yana bada wato akan fa'idanta da hikima da ilimi mai yawa. Ayyukansu sukan tsawatarwa waɗanda suke cikin gafala da rafkanwa. Suna da daraja ƙwarai da gaske fiye da waɗanda suka keɓance kansu domin bautar Allah kadai ba tare da yaɗa ilimi ba. Rayuwarsu ganima ce, mutuwarsu kuma musiba ce. Suna tunar da gafalalle, suna ilmantar da jahili, ba a tunanin a ga wani sharri ta ɓangarensu, sai ma dai a ga abin da zai kashe sharri, zai kawar da sharri ta ɓangarensu. Wannan kaɗan daga cikin maganar da ainihin al-Ajurri ne yake faɗa a cikin littafinsa Akhlaqul Ulama, wanda ya rubuta shi domin ya bayyana irin halayya da ɗabi'u na malamai. Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka darajarsu. Ayoyi da dama a cikin littafin Allah subhanahu wata'ala da kuma hadisai masu yawa na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi bayanin darajar malamai. Kaɗan daga cikin wannan ba tare da tsawaitawa ba, akwai faɗar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama inna Allah azizun ghafur. Lalle kadai masu tsoransa, tsoro na girmamawa daga cikin bayinsa su ne malamai. Lalle Allah gagara ba don ne kuma mai gafara, wato waɗanda suka san shi sani na haƙiƙa, suka san sifofinsa da girmansa da girman ikonsa da faffadar rahamarsa da ainihin tsaurar ukubarsa, waɗannan su ne suke halarto da girmansa a cikin zuciyarsu, a cikin zukatansu kuma suna jin tsoronsa. Wannan shi ne ma'anar inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ayoyi guda biyu suna nuna cewa malamai su suka fi kowa su cancantar sifa ta khairul bariya, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya, lalle waɗanda suka yi ibadi kuma suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne mafificin halitta, wato mafifita a cikin halittu. Ubangiji ya ce jaza'uhum inda rabbihim jannatu 'adnin تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه سيتي ذلك لمن خشي ربه وأن ساكمكوني نوان دي يجد صورك وبنجد سا كما سيكسف التاسد تيوى سوني ما سجد صورا إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا كهأ وأن آيوي قدابي سيسهكو تابك تيوى أشيما لمي سوني سكتشن شنشوان سونا na khairul bariya kamar yadda ibnu jamaa yake fada. Allah subhanahu wataala ya dauka ka matsayin su, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah yana dauka ka ko zai dauka ka waɗanda suka yi imani daga cikinku da wasu darajoji, sannan zai dauka ka malamai daga cikin mu'minai da wasu darajojin na musamman, saboda ka suna cikin mu'minai sun samu daukaka ta darajar imanin su, sannan kuma suka ƙara samun wata ɗaukakar daraja din a dalilin iliminsu. Su ake komawa gare su yayin da wani abu ya rikici ake buƙatar a san hukuncinsa. Allah subhanahu wataala ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi masana yayin da ba ku sani ba. Su suka fi kowa sanin abin da yake alkhairi ne, saboda sun san mabudan alkhairi kuma sun san makullan sharri. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله سبحانه وتعالى يكتوى ما سئل بسكتي للي الخزي كسكنشي جمونا ساكمكو أيو ياتبتني كافرين سنة وتآير وبنجديتي. وقال الذين أوتوا العلم ولن الله يباس إلمي yayin da 'yan duniya suke ruduwa da abinda suka gani tare da karuna na kawace-kawacen duniya da dukiya wanda ya bude musu ido, har suke cewa ina ma ya laita lana misla ma utiya qarun innahu la dhu hazzin azim, ina ma mu ma mu samu irin dukiyar da karuna ya samu, mu ma mu fanta ma mu sheka aya kamar yadda karuna yake yi, lalle karuna ya more. Sai Allah ya ce mana sai waɗanda Allah ya ba su ilimi sai suka ce wailakum, kai canku, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan, sakamakon da Allah ya tanada ga wanda ya yi imani kuma ya aiki na ƙwarai, shi ya fi alkhairi, ba wannan abin da kuke gani na duniyanci tare da karuna ba. Haka nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya keɓance su da bayar da shaida akan abin da yake mafi girma daga cikin dukkan wani abin da Allah ya farlanta bayansa, shine tauhidi. Allah ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim, Allah ya shaida da mala'iku da waɗanda aka ba su ilimi tsaye da adalci, la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi, al azizul hakim gagaraba dau wanda yake mai gwani mai hikima. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Miftahu Dar as-Sa'ada ya ce a ƙarƙashin wannan aya kadai za a iya fitar da falala goma ta fuska goma na malamai a ƙarƙashin wannan ayar ita kadai. Ya ce na farko dai Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su zama su ne masu ba da shaida ba sauran mutane ba, su ya zaɓa su ba da shaida akan abin da yake tauhidi. Na biyu kuma ya haɗa shaidarsu da shaidarsa. Na uku ya haɗa shaidarsu tare da shaidar mala'iku. Sannan na huɗu a cikin haɗa shaidarsu ko kuma sanya su zama masu shaida akwai tsarkake su da cewa su adalai ne, domin ba a kafa shaida da wanda ba adali ba. A ashe da Allah ya zabe su zama masu bada shaida, wannan yana nuna cewa su adalai ne. Bayan wannan Allah ya sifanta su da cewa masu ilimi ne. Shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, ya sifanta su da cewa ba abota ilimi ne, wannan yana nuna kebance su da wannan ilimi. Sannan Ubangiji subhanahu wataala na shida ya kafa shaidar da kansa, wanda shi ne mafi girman mai ba da shaida. Sannan ya zaɓi zaɓaɓɓu daga cikin halittunsa, su ne mala’ikunsa. Sannan kuma ya haɗo da malamai daga cikin bayansa. Wannan kadai ya isa ya nuna maka falalar da masu ilimi suke da ita. Sannan na bakwai ya sa su zama shaida a kan wani abin da ya fi komai girma da daraja, shi ne tauhidi. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa shi ne tauhidi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta, wanda shi ya fi komai girma a cikin dukkan abin da Allah ya umarci ɗan adam da aikata shi. To kaga wannan ba yana nuna girmansu, domin abu mai girma ana so a samu shaida mai girma. Ashe tunda aka zaɓe su zama masu ba da shaida a kan wannan abu mai girma, dalili ne da yake nuna cewa su ma masu girma ne. Na takwas, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shaidarsu ta zama hujja ga waɗanda suke inkarin ɗaya takar Allah subhanahu wa ta'ala, zama a matsayin dalili da hujja wacce suke nuna tauhidin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na tara, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ware, wato ya ɗayanta fi'ili, bai maimaita fi'ili ba. Fi'ilin da ya jingina wa kansa na shaida shi ya jingina mala'iku, shi ya jingina malamai, ya ce shahidallahu ce annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi, ba a sake cewa wa shahida ulul ilmi ba, sai suka zama gaba daya ya dunkule su a ƙarƙashin fi'ilin da yake shine fi'ilin shaidarsa. Wannan ita ma alama ce da take nuna cewa akwai wato ƙarfar alaka tsakanin shaidar da zasu ke bayarwa akan dayantakar Allah subhanahu wataala da shaidar da Allah subhanahu wataala da mala'ikansu suke bayarwa. Sannan na hudu na goma ƙarƙashin wannan ayar, Allah subhanahu wataala ya sanya su zama masu bayar da haƙƙinsa a wajen bayinsa ta wata hanyar wannan shaida. Saboda haka yayin da suka ba da shaida akan abin da yake mafi girma, shi ne tauhidi. Wannan shaidar kuma abin da aka ba da shaida akan su shi ne tauhidi, ya tabbata, wanda ya zama wajibi ga sauran halitta su yadda da abin da suka ba da shaida akan su shi ne tauhidi. To wannan yana nuna cewa dukkan wani wanda zai yi imani da Allah, ya yi imani da ɗayantakar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bayar da shaida da ainihin malamai suka yi, za su samu kamasho mai girma a ƙarƙashin wannan, domin sun samu, wato ya samu imani da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ɗayanta shi wajen bauta, saboda shaidar da Allah ya bayar da mala’ikunsa da kuma malamai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayar da misalai da dama a cikin Alƙur'ani iri-iri, ya ce to waɗannan misalai da yake bayarwa babu masu fahimta su sai masu ilimi. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun, waɗannan misalai ne da muke bayarwa mutane ba kuma masu fahimta su sai masu ilimi. Ayoyi da dama waɗanda ba za mu tsaya a kan su ba, wanda kun san su suna da yawa. Littafin Miftahu Daris Sa'ada na Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala cike yake fal da bayanin hujjoji na ayoyin Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata da kuma ainihin hujjoji na hankali waɗanda suke nuna falalar malamai. Ya ishe su falala, Ubangiji subhanahu wataala ya ce ba za su taɓa zama daidai da waɗanda ba su da ilimi ba. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna innama yatadhakkaru ulul albab, kace masu ilimi da wanda ba su da ilimi za su taɓa zama daidai? Take ba za su zama daidai ba, ba za su taɓa zama daidai ba, sai idan har zai yiwu a daidaita duhun dare da hasken rana, ko zai yiwu a daidaita duhu da haske, ko in zai yiwu a daidaita ruwa da wuta. In waɗannan abubuwa za su daidaita, to kenan zai yiwu a daidaita mai ilimi da wanda ba shi da ilimi. Hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun nuna falalar ilimi da nemansa, kamar hadisin da Imam Abu Dawud da Tirmidhi, Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito, hadisin Abu Darda wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila al-jannah wa inna al-mala'ikata latad'u ajnihataha li talib al-ilm ridan bima yasna' wa innahu la yastaghfiru lil-'alim man fi as-samawati wal-ardi hatta al-hitan fi al-ma' wa fadlu al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib innal 'ulama'a hum warathatu al-anbiya' لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر ما اكي صلى الله عليه واله وسلم يجي وانا دوك يا كاما هنجر نيمان علمي ويا كاما هنجر دو الجنه من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه الذي هوري مس هنجر شغا الجنه سنه النبي يجي للي ملائكونا سنه فكافكنسو كان هنجر بي نيمان علمي saboda yarda da abin da yake aikatawa wato wasu malamai suka ce ana nufin mala'iku za su rika tawalu ga masu neman ilimi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin za su sanya fuka-fukan nasu yayin da mai neman ilimi ya fita hanyarsa ta zuwa neman ilimi mala'iku za su shimfida masa fuka-fukansu wannan a dauke shi a zahirinsa a gurin wani malami wasu malamai suka ce a bar shi a zahirinsa har ma daga cikin wasu irin masu izgiri din nan da yaji ana karanta wannan hadisi sai ya sako sai ya ce to shi kuwa zai nuna wa mala'ikun sai ya sako takalmi karkashin takalmin sai ya sanya kusoshi sai ya taho wai zai tattaka ga fukan mala'iku karshe kafafuwansa suka bushe suka sandare suka shanye wanzuwarsu a cikin al'umma shine zaman lafiyar al'umma yayin da aka ce babu malamai sun kare a cikin al'umma to al'umma ta shiga cikin dirkaniya da baragada da har magagiya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata cikin hadisin sa wanda imamu bukhari ya rawaito daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna allaha la yanzi'u al-ilma بعد ان اعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويذلون النبي صلى الله عليه وسلم يجي الله بايا كرب علمي ده كربي بايا يا باكو شي بايا قواتي شي كوي كواي غري باك ده علمي بايا دا كانا ده شي yana karba ilimi ne ta hanyar karban rayukan malamai har sai zan babu sauran malamai sun kare sai mutane su rika shugabantar da jahilai akan su jahilan nan kuma a rika yi musu fatawa ta addini suna bada fatawa da jahilcin su batar su masu bacci babu abin da zai wanzu bayan mutuwar dan adam ya ci gaba da wanzuwa yana samun lada kamar ilimi yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya bar shi a bayansa to zai ci gaba da samun kamashinsa na lada annabi yana cewa idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalath sadaqati jariya aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salih aw waladun salihin yad'u lahu idan mutum dan adam ya mutu aikinsa gaba ɗaya zai tsaya zai dakata sai abu uku sadakar da ya mai gudana to ya bar wani abu na sadaka na waƙafi wanda aka ci gaba da amfanuwa da shi zai ci gaba da samun kamashin wannan ko kuma ilimin da ya yada wanda ake amfanuwa da shi ko kuma ya bar yaron da ya wa tarbiya yaron yana masa addu'a kaga ilimi yana daga cikin abin da zai wanzu bayan mutum majalisul ulama mahfufatun bil mala'ika duk inda aka ce guri ne na ilimi kamar irin wannan guri da muke zaune a cikinsa to mala'iku ne ke zagaye da mu sannan rahamar Allah ce ke lullube mu nutsuwa ce ke sauka gare mu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce bajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna kitaballah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده النبي صلى الله عليه وسلم yace babu sanda wasu mutane za su hadu a wani daki daga cikin dakunan Allah kamar nan gurin da muka yi wannan haduwa muna fatan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi ya tabbata a wannan guri namu ce face wato suna karanta littafin Allah suna bitar su a tsakaninsu, face nutsuwa ta sauka gare su, rahama ta lullube su, sannan kuma mala'iku sun kewaye su, sannan Ubangiji subhanahu wataala ya ambace su a wajen mala'ikun da ke tare da shi. Hadisi ne sahihi daga Abu Huraira, Imam Muslim ya fitar da shi. Maganganu da dama na magabata suna tabbatar da darajar malamai. Maimun ibn Mihran yana cewa inda ma mathal al-alim fi al-balad ka mathal 'aynin 'azbatin fi al-balad, misalin malami a gari kamar misalin idan ruwa ne marmaro mai dadin sha a gari, wato kamar ruwan da ƴan garin suke sha ne. Amfanin ruwa sananne ne ga kowa, babu wani abin da zai rayu matukar mai rai ne sai da ruwa. To haka malami yake a cikin al'umma, saboda haka ilimi rayuwa ce ga zukata. Al-ilmu fihi hayatun lil qulubi kama tahya al-biladu idha ma massaha al-matar, yadda garuruwa ke rayuwa yayin da ruwan sama ya sauka, a samu amfanin gona, a samu abinci, to haka ne shi ma ilimi ke rayuwa zukata. Abdullahi ibn Wahab yana cewa naji Sufyan al-Thawri yana cewa al-hasanatu fi dunya, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, yace al-hasanatu fi dunya ar-rizqu at-tayyib wal-ilm wal-hasanatu fi al-akhirati al-janna. Wato addu'ar da mu'minai suke yi cewa ya Ubangiji ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira. Yace to mai kyau a duniya shine a baka arziki na halal, kuma a baka ilimi, sannan mai kyau a lahira a baka aljanna. Wato anan yana so ya bayyana mana cewa babu wani abu da zaka samu mai kyau a duniya da ya kai ka samu ilimi, ka samu arziki na halal. In ka samu wannan, ka gama samun komai. Kamar yadda a lahira ololuwar abin da zaka samu shine gidan aljanna da abin da zai biyo bayan wannan. Al-Hasan al-Basri shi ma wajen fassara wannan aya, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, yace al-hasanatu fid dunya al-ilm wal ibada wal hasanatu fil akhirati al-janna. Hasana a duniya ita ce Allah ya baka ilimi, ya baka damar bauta masa, sannan hasana a lahira shine Allah ya baka aljanna. Wannan kadan daga cikin falalan malamai, domin falalan ilimi da ma'abotansa, domin in muka ce za mu zauna ko wannan kadai ya ishi mu yi ainihin lacoci ba lacca ɗaya ba, to amma abu ne da an saba ji falalan masu ilimi da waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi. Suwa ake nufi da al-ulama, malamai? Malami shine wanda ya san littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine wanda yake fahimtar ma'anonin Al-Qur'ani, yake fahimtar hukunce-hukuncen su, ya san maganganun magabata, sahabbai da tabi'ai da limaman shari'a, ya san abinda suka faɗa na ilimi, yake kuma auna maganganun su bisa hasken wahayi guda biyu, Al-Qur'ani da sunna, da kuma ka'idoji na kafa dalilai waɗanda malamai suka yi ittifaki a kansu, ka'idoji na hadisi, ka'idoji na fiqh, ka'idoji na al-lughatil arabiyya, wato harshen larabci. Yake tsaye da haƙoƙin Allah subhanahu wataala, waɗanda suka bayyana maganganunsa da ayyukansa da halayensa da ɗabi'unsa da mu'amalarsa. Yake bibiyar sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yake koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cikin al'amuransa, yake fifita sunnarsa akan dukkan wani ra'ayi, sannan yake girmama sauran malamai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi. Malamai na Allah waɗanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗar falalansu, su ne wanda har kullum yusi'una adh-dhanna bi anfusihim wa yuhsinuna adh-dhanna bi man salaka min al-ulama, suka muna da zato ga kansu, amma suka kyautata zato ga malaman da suka gabace su. Suka yadda da cewa malaman farko suna da falala sama da waɗanda suka zo bayan su. Suka yadda da cewa duk irin kokarin da za su yi ba za su kai malaman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba za su kai malaman tabi'ai ba, ko malaman shari'a. Suka yi imani da wannan, suka kuma tabbatar da shi a aikace. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wata rana an tambaye shi game da Al-Qama da Al-Aswad, tun biyu daga cikin malamansa, aka ce da Al-Qama ibn Yazid al-Nakhai da Aswad ibn Yazid wane ne cikin su ya falala ya fi daraja Abu Hanifa sai yace wallahi ba nahdu bi ahlin an nadhkurahum fa kayfa nufaddiluhum bainahum mu su wane ne har da zamu rika tattauna waɗannan malamai waye fi wani ballantana bu fifita wani akan su ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak al-Khurasani alayhi rahmatullah ya kasance duk sanda aka ambaci halayen malamai magabata yakan ce la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idha mashaka al-muq'ad in ana maganar magabatan mu ku daina kawo maganar mu babu ta yadda za a yi a daidaita mai tafiya da kafafuwansa biyu da wanda yake gurgu a zaune ba za su zama ɗaya ba saboda haka ba sa ɗaukan kansu da wani matsayi ba sa tsarkake kansu ba sa girman kai ga kowa kullum kwaɗayinsu lahira da gidan lahira kullum ƙoƙari suke su fahimci addininsu su bauta wa ubangijinsu Al-Hasan al-Basri yana cewa malami na Allah shine wanda baya yin hasada ga wanda yake sama da shi baya rena wanda yake ƙasa da shi yana koyar da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi fi sabilillah ce wannan shine malami na Allah shine wanda ganinsa da zama da shi zai karawa gafalan litina Allah subhanahu wata'ala zai kara masa tsoron Allah zai kara masa tawalu saboda haka ilimin su ba jan su yake zuwa ga duniya ba ilimin su yana musu jagora ne zuwa ga lahira ilimin su yana sa su suna gujewa kelekelen duniya suna gujewa ainihin fankama da girman kai suna gujewa shugabanci da nuna isa suna gujewa wani yabo wanda yake da bambadanci ilimin su yakan ƙara musu tsoron Allah a kodayaushe kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya sifanta su idan kuwa da har za su kai wani matsayi na shahara na suna ba zai sa su girman kai ba sai dai ya ƙara sa musu tsoron Allah suna za su rika tsammanin ko wannan istijraji ne Ubangiji yake musu talala ne ya ga cewa ya za su yi da ba a san su ba an san su shi yasa Imam Ahmad alayhi rahmatullah lokacin da sunansa ya bayyana ya fantsama ya yadu kowa ya san shi ba'da al-mihna bayan jarrabar da aka yi masa Allah subhanahu wataala ya bashi sabati ya tsare masa imaninsa nan da nan sunansa ya cika ya fantsama ya shiga ko ina a duniya sai ya kasance mai yawan tsoro kuma ko ta lalace Ubangiji yake masa haka wannan bai sa ya saki jiki ba ya dauko cewa sai shi mai ilimi ba za ka same shi yana da'awar shi ne mai ilimi ba ko yana yi wa wani alfahari da wannan ko yana jingina wani zuwa ga jahilci ba za ka same shi mai jingina wani zuwa ga jahilci ba sai dai yayin da wani ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bayyana shi in ka ji ya yi magana to yana yin magana ne don ya nuna fushinsa da cewa an saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan shi an saba masa ba wannan shine alamomi na malami na Allah su ne al-ulama'ur rabbaniyuna da Allah subhanahu wataala ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai na Allah saboda abinda ya kasance kuna karantarwa da littafi da kuma abinda kuke karanta ku ba to wannan su ne rabbaniyuna su ne suka yi karanci yau a duniya su suka yi karanci a duniya duk sanda wani al'alimin rabbani aka ce babu shi to da wuya kuma ka ga cewa an samu wani makofinsa haka suke ta karewa daidai ku ne a duniya amma a gefe guda akwai masu da'awar ilimi su kuma suna nan da yawa waɗannan kuma kullum karuwa suke kullum ba raguwa suke ba sai dai su ta karuwa domin wannan ita ce alamar matsowar alkiyama din kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin al-alamatus sughra na matsowar kiyama alkiyama an yurfa al-ilm a dauke ilimi jahilci yayi yawa kamar yadda wancan hadisi da muka karanta na Abdullah ibn Amr ibn al-As hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan saboda ka ana kara gaba adiyaul ilmi suna kara yawa masu da'awa ta cewa su ne malamai, saboda haka sifar su ta ce sifa ta takabburanci, girman kai da azzawu da alfakhru, da alfakhru kullum inda ka gansu suna nuna sun isa, suna alfari, suna neman daukaka da ilimin su, suna kokawa da neman duniya da ilimin su, suna yin ilimi dan su yi jayayya, dan su yi musu, dan su yi kuri, dan su nuna kwanci, ba wai suna yi bane dan su karantar da al'umma kamar yadda Allah ya ce bima kuntum tu'allimuna al-kitab, wataƙila su nuna sanin Allah, su nuna bijirewa duniya, amma dan su tallata kansu, ba wai dan abin daga zuciya yake ba, a dan su tallata kansu su samu kyakkyawan yabo na mutane, su samu wata ɗaukaka ta duniya da girmamawa a gurin mutane. Wataƙila ma wani daga cikinsu ya yi da'awar walittaka, ya nuna wa mutane shi fa waliyi ne, shi fa ne masoyin Allah, shi Allah yake so, ya nuna wa mutane shi mustajabun da'awa ne, addu'arsa kamar wato yankan takobi take, don haka a yanzu a riƙa kawo masa hasabi yana addu'a, saboda shi Allah yana son shi, yana karɓar addu'arsa, saboda haka ya nuna walittaka, ya nuna karama, yana da karamomi, kullum ya riƙa zuga kansa da wannan irin yadda ahlul kitabi suka yi, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bidhunubikum, kamar yadda a tarihi muka ga irin wannan cikin al-qarabita da al-batiniya wadanda suka fito, suna fitowa da riga ta tsoron Allah, kaga ɗayan su kullun yana cikin azumi, kullun cikin qiyamul layli ba don ko bare gari ba ci zukatan mutane, karshe ya dawo ya nuna musu cewa shi dinnan yana samu sakonsa ne daga Allah, kuma zai iya halatta musu abinda Allah ya haramta musu, zai iya haramta musu abinda Allah ya halatta musu. Waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin waɗanda suke ilimin su na ƙarya ne, ilimi ne na bogi na jahu, suna girman kai, ba sa karɓar gaskiya, ba sa karɓar nasiha, idan an gaya musu gaskiya ba za su karɓe ta ba matuƙar, ko kuma musamman ma ya kasance sun zama masu faɗar wani abu akasinta ne, lokaci ɗaya a zo a nuna musu kuskurensu, to a lokacin sai dai wato duk abin da zai faru ya faru, amma ba za su saki layin da suke kai ba, ƙofofin riya a buɗe suke a gurinsu, saboda ayyukansu kullum nuna riya suke, abinda suke bukata kullum bambadanci da zuga, abinda ba wannan ba ba sa bukatarsa. To wannan duk alamomi ne na adiyaul ilm, waɗanda suke da'awar ilimi alhalin sun yi nesa da ilimi. Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafinsa Fadlu ilmi al-Salaf ala ilmi al-Khalaf, yana littafi da ya magana falalar ilimin magabata akan ilimin da waɗanda suka zo ƴan baya-baya, ya nuna bambance-bambance tsakanin malamai na Allah, malamai magabata da kuma waɗanda suka zo daga baya. Ɗayansu yana ganin cewa saboda abinda Allah subhanahu wataala ya hore masa na ainihin baki abun magana, zai iya zama cikin mutane ya yi ta taɗi, ya yi ta hira, ya yi ta misalai, sai ya zai cewa ilimin da Allah ya bashi ma ya fi na waɗanda ya gabace, suka gabace shi, yana zai ta cewa wannan shi ne ilimi, zama da taɗi da hira da labarai waɗanda suke cike da ɓaraɓarama, sai ɗauka wannan shi ne ilimi, don haka sai ya raina ilimin waɗanda suke ba su cika magana ba, ba su cika magana ba, wannan shi ne sifata malamai magabata, malamai magabata ba su cika ɓaɓatu ba, ba su cika magana ba, in kuwa har ka ji sun yi magana, to a cikin magana su za ka ga alamar tsoron Allah tare da ita, magana ce da ta fito daga zuciya kai tsaye, sannan sai ta shiga zuciya. To waɗanda suka zo baya kuwa ɓaɓatu ne kullum aikin su, sai su riƙa zaton cewa wannan ɓaɓatun shi ne ilimi, waɗancan kuma da suka yi shuru rashin ilimi ne yasa suka yi shiru. To Ibn Rajab al-Hanbali a cikin littafin sai nuna cewa wannan rashin sanin abin da suke yi ne, suke ce Abdullahi dan Abbas ya ji wasu suna rigima akan addini, yake cewa amma alimtu inna lillahi ibadan askatahum khashyatullah, min ghairi iyyin wala bukmin, baka san cewa baku san cewa a ciki Allah yana da wasu bayi ba wanda tsoron Allah ne yasa suka yi shiru ba wai dan ba su da baki abin magana bane ko kuma kurabi ne. Wa annahum lahumul awliya al ulama wal fusaha wat tulaqa, kuma wa annahum lahumul ulama, kuma sune malaman na hakika, sune masu fasaha, sune masu sakakken baki, sune masu hankali, sune suka san ayyamullah, suka san tarihin kafuwar duniya da irin ya rikita rikita da tahotun kafuwar duniya har zuwa wannan lokaci. Ghaira annahum idza tadhakkaru 'azamatallahi tashat 'uquluhum, sai dai duk sanda suka tuna girman Allah sai kaga hankalinsu duk ya tashi. Wankasarat qulubuhum, zukatansu sun karaya. Wanqata'at alsinatuhum, harsunansu su ainihin datse, su yi shiru, su rasa abin fada. Hatta idza safaqu min zalika yusari'una ila Allah bil a'mal az-zakiyah, yayin da suka farfado kuma sai kaga suna masu gaggawa zuwa ga wato ayyuka waɗanda suke masu tsarki har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa, wanda yana cikin littafin Hilyatul Awliya na Abu Nu'aym. Waɗannan su ne malamai, ko kuma waɗanda suke kishiyon malamai, wato waɗancan su ne malamai, waɗannan kuma su ne adiyaul ilm. Malamai kamar yadda muka faɗa su ne sammamul aman, wato da su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake tsare rayuwar al'umma. Shi yasa auka musu da su kansu da bata su ba karamin hadari bane a cikin al'umma, wani abu ne wanda yana da hadari kwarai da gaske, domin abu ne da ba zai takaita zuwa ga wanda yayi shi akan wanda yake yin sa shi kadai ba, abu ne da zai shafi al'umma duka. Al-ulama'uhum warasatul anbiya, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Malamai magada annabawa ne, ma'ana su ne suke zaune a mazaunin da annabawa suke zaune. A da can kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk sanda aka samu wani annabi ya tafi, al'amura sun sakwarkwace sun lalace, sai Allah ya tashi wani annabin a makofinsa, sai ya jaddada abin da ya bari, abin da ya lalace na addininsa da koyarwarsa. Wannan al'umma Ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara annabin ta shine annabin karshe, babu wani annabi da za a yi bayansa. To idan abubuwa suka lalace, suwaye za su yi aikin da annabawa suke na jaddada wannan abu? Su ne malamai. Shi yasa annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya, suke dauke da mirasul nubuwa. Don haka amma kujerar da suke kai kujera ce wacce suka gaje ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wulakanta su wulakanta wannan kujerar. Kada ka za cewa in ka wulakanta malami na Allah abin ya takaita ne gare shi, shi a'a, ka wulakanta abin da yake wakilta. Wannan kuma abin ne sananne a rayuwar dan adam, duk wanda aka ce gashi yana wakiltar wata al'umma ko yana wakiltar wasu mutane, to a yayin da duk aka wulakanta shi, to an wulakanta duk wannan mutane. Duk inda shugaban kasa ya je aka yi masa wulakanci, kasar aka wulakanta gaba daya. Duk inda gwamna ya je aka yi masa wulakanci, jiharsa gaba daya aka wulakanta. Duk inda chairman ya je aka wulakanta shi, an wulakanta duka local government. Saboda shi ramzi ne, symbol ne kawai, yana alama ce ta waɗannan mutane, su suka zaɓe shi akan ya riƙe wannan matsayi. To aka wulakanta shi, ko an wulakanta shi, yasa malamai suke cewa masu zagin khalifancin Abubakar da Umar, to suna zagin dukkan sahabban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Su waye suka hadu suka rada Abubakar a matsayin khalifan su? Duk sahabban Annabi. Daga in ka ce ka baci Abubakar ko rashin yadda, to ka raina hankalin duk sahabban ne gaba daya. Haka nan sayyidina Umar, haka nan sayyidina Uthman, haka nan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Daga wanda zai soki malamai, hadarin ba zai tsaya akan wannan malamin ne kawai ba, zai shafi matsayin da yake kai ne, kamar yadda girmama shi, ba kana girmama shi ne saboda zatinsa, saboda halittarsa, saboda kira da Allah ya masa, a'a, kana girmama shi ne saboda abin da yake dauke da shi, abin da yake dauke da shi kake girmamawa. To haka nan wulakanta shi din ma wulakanta abin da yake dauke da shi ne. Malamai su ne suke tsare boda ta al'umma. Yau aka ce ga wata ƙasa ciki da abokan gaba da makiya suna yunkurin kawo mata hari a kowane lokaci, suna cirya mata kitifi da makirci. Babu shakka tana buƙatar ta sanya tsaro akan iyakokinta, kuma kowace ƙasa ma tana da tsaro akan iyakokinta domin kare martabar ƙasar da mutuncinta. To yau aka ce ga wata ƙasa babu tsaro akan iyakokinta, ya kake san wannan ƙasa za ta kasance. To haka malamai suke a cikin al'umma, sune hurrasul hudud, sune harasul hudud, suke tsare da iyakoki na al'umma. Yau idan aka same su aka bubbuge su ɗaya bayan ɗaya, to shikenan al'umma ta zama wato wani abin farauta, rayuwar ta gaba ɗaya ta zama a hannun abokan gaba. To shi yasa malamai suka yi faɗakarwa akan cin mutunci da ƙoƙarin zubar da haiba ta malamai. Waɗanda suke yi suna cutar da kansu kuma suna cutar da al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa dukkan wanda zai riƙa magana akan wani yana masa sharri, yana masa ƙazafi, to alama ce ta cewa wanda yana daga cikin ashiraran bayan Allah. Hadisi ya tabbata cikin Musnad Imam Ahmad, hadisin Abdurrahman ibn Ghan, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhikrallah wa shiraru ibadillah almashya'una bin namima almufarriquna bayna al-ahibba albaghuna lil bura'i al-'anat. Ba fi al-khairu bayan Allah sune wadanda in an gansu ake tuna Allah, ba fi sharri bayan Allah sune wadanda suke yada jita-jita da annabibanci, suke raba masoya, suke kokarin su bata marasa laifi, su gina musu laifi, wadanda suke sukan malamai mufsiduna ne fil ard. Inna Allah la yuslihu 'amala al-mufsidin, Allah baya taɓa gyara aikin masu ɓarna. Suna sukan masoya Allah, domin kamar yadda Ibn Hajar a ƙarƙashin hadisin man adali waliyan ya ce alwaliyu ana nufin al'alimu billah, masani wanda ya san Allah, yake karantar da addinin Allah, shi ne waliyu. Ba wani ne can da yake zaune a jeji ba, ko yake zaune a wani guri a keɓe ba cikin jama'a, a'a yana cikin jama'a. Da bai ce to Allah subhanahu wataala a cikin wani hadisi yake cewa duk wanda ya yi gaba ko man azali waliya ya cutar min da nawa masoyin, faqad azantuhu bil haqq, to ina masa shelar fito na fito da shi, ina masa shelar yaƙi. Wane ne zai iya rukumawa da Allah ya kai labari? Babu shi. Wanda duk zai soki malami ba bisa haƙƙi ba, babu shakka ya sa kanshi a matsayin da idan malamin ne ya buɗi baki ya ce Allah ya saka masa, sai ya gani, sai sakamakon nan ya samu. Domin a ƙarshen hadisin yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wataala yana cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'azani la u'izanna. Wallahi, Allah ce wallahi, idan ya roƙi ni sai na bashi, in ya nemi tsari a wajena sai na bashi kariya. Saboda haka yayin da mai suka yake suka, to wanda kuma kake sukan nan iya buɗe baki magana ya nemi haƙƙinsa gurin Allah, Allah zai karɓa masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ittaqu da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab, ku ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta, babu sakamaki, babu shamaki tsakaninta da Allah. Ko da kuwa kafiri ne ka zalunta, ya daga hannu yayi roƙi Allah ya saka masa, to Allah subhanahu wataala zai ce da shi la ansurannaka walau ba'da hin, ko ba yanzu ba sai na taimaka maka, sai Allah ya karɓo masa haƙƙinsa. Kuma idan kana suka ko kana aibanta malami da wani abu, kaddara ya yi wannan abin, ba ka tsoron Allah ya jarrabe ka kai ma da irin wannan ko fiye da shi, Allah na iya jarrabar ka. Ibrahimun Nakhai rahimahullah ta'ala yana cewa inni ajidu nafsi tuhaddithuni bi shay fama yamna'uni an atakallama illa makhafata an ubtala bih, nakan ji wani abu a raina ina so in faɗa, amma abinda ke hana ni in faɗa tsoron kada a jarrabe ni da wannan abu. Amr ibn Surahbil yake cewa law ra'aytu rajulan yardau anzan fadhahiktu minhu la khashitu an asna'a mithla alladhi sana'a, da yau zan ga wani mutum yana ya kama wato nonon akuya yana sha, ya kama hantsan nonon ta yana tsotsa kamar yadda yaro ke tsotsan nonon a wajen mamansa, yace san ne masa dariya sai na ji tsoron kada ni ma Allah ya jarrabe ni aikata abin da ya aikata. Saboda haka Abdullahi dan Mas'ud yake cewa albala'u muwakkalun bil qawl law sakhirtu min kalbin la khashitu an uhawwala kalba, yace bala'i jarraba tana hade da magana abinda kake furtawa, yace da zan yi wa kare izgili in masa izgili da na ji tsoro kada Allah ya rika tsada ni koma kai. Wanda sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake fadar wannan. Wani malami yana zagi yana baci yana dukan malamai a gaban almajiransa, ɗabi'arsa ce al'adarsa ce duk sanda ya zauna almajiransa sai dai ta kiran sunan malamai ya bata wannan ya yi ma wannan shagube ya yi ma wannan ba'a ya yi ma wannan kaza. Wata rana yana cikin yin haka ɗaya daga cikin almajiran abun bai bashi sha'awa ba sai ya tashi gaban jama'a ya share shi da mari ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallabin lil 'abid. Kaga ba abin yayi masa magana ba, to ba kai ka nuna mana rena malamai ba, dan na rena ka wani abu ne abinda ka koyar da ni ne na tsabbaka. Fala tajza'an min sunnatin anta sirtaha fa awwalu radin sunnatan man yasiru, kada kai bakin ciki ko kai damu akan wata sunna da kai ka sunnanta ta. Ai wanda ya kamata ya yarda da sunna shine wanda ya fara sunnanta ta, ya kamata in aka yi tsabbaka irin wannan sunna ya ji dadi. Saboda haka akwai yiwuwar wanda yake sukan malamai a jarabe shi da su'ul khatima, karshensa ya zama bai yi kyakkyawan cikawa ba, bai yi kyakkyawan karshe ba. A cikin ad-durarul kamina na Ibn Hajar al-Asqalani yake maganar wani alkali masani malamin abin mazhabar Shafi'iyya ne, sunan shi Muhammad ibn Abdullah al-Zabidi, da aka haife shi shekara 710. Yana da littafin sharhu tanbih wanda ya rubuta shi a 24, ya karantar ya yi fatawa almajiran suna da yawa a Yaman kuma ambatansa ya shahara, sai dai ya kasance mai yawan sukan malamai da bata su da lalata wato sirarsu, kullum ya tashi magana ba alheri. Aljamalul Misri yake cewa ya gan shi lokacin da zai mutu harshensa ya zazzago ya yi baki kirin, yake cewa fa kanu ya rauna anna zalika bi sababi kasrati wasi'atihi fi Muhyiddin an-Nawawi rahimahullah. Sai waɗanda suke gurin suka tsammanin abinda ya ja Allah ya masa wannan su Fatima saboda yawan suka Imam an-Nawawi, da yake Imam an-Nawawi mai riyadu salihin. Saboda haka al-sa'idu man wu'iza ko wa'aza bi ghayrihi la man wu'iza bihi. Saboda haka wanda zai yi da baki zai iya gamuwa da wannan, ina kuma ga wanda zai rubuta, ya rubuta a yi ta karantawa a bayansa. Shi yasa suka ga malamai a rubuce yake da hadari fiye da ma da baka, da baka wakila iya ya wuce kira, amma a rubuce wani abu ne da wanda zai ta karantawa. Imam Ahmad yana cewa duhubul ulama'i masmuma man shammaha marid wa man akalaha mat, ce naman malamai dafi ne da shi, wanda ma ya shishina sai ya yi rashin lafiya, wanda ko ya ce sai ya ci to zai gamu da ajalinsa. Wata rana an ambaci wani mutum a wajen Al-Hasan ibn Zakwan, sai daga cikin malamai magabata, sai aka ambaci wani mutum aka bata shi, sai ya ce ma la tazkuru ulama bi shay'in fayubitu Allahu qalban, ya shiru kada ka ce za ka rika aibanta malamai da wani abu, Allah zai kashe zuciyar, sai ya kashe ma zuciya. Saboda haka luhumul ulama'i masmuma, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Asakir a cikin littafinsa Tabyinu Kadhibil Muftari yake cewa wa'lam ya akhi waffaqana Allahu wa iyyaka li mardatihi waj'alna mimman yakhshahu wa yattaqih حق ثقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في حتك أستار منتقسيهم معلومة يتكسني الله يجقينا يجقنك نام مالبينا لتأتينا لسدنا لدفي كما أرآل الله سبحانه وتعالى تاغدانا أكن تون أسير ونزل واتو أيبا تاسو ينا جنجنا مستوايا maganganu da dama malamai sun yi akan wannan idan muka ce shi ma wannan gaba za mu tsaya mu tattauna ta to babu shakka ita kanta za ta cinye mana lokacin gaba daya amma me yake jawowa a rika samun irin wannan ba an ce saura minti goma ni kuma yanzu ne rabi akwai matsala wannan gaba da zamu shiga tana da muhimmanci kwarai da gaske amma bari mu shafa kanta in yaso wani lokaci a wasu guraren ba yi ta gaba daya yanzu ko ina kai magana tana zuwa ko ina da ina me yake jawowa wasu suke kama dukan malamai ba gaira ma dalili zan fadi kanun labaran abu na farko tashyikhus suhuf wa iftiqadul qudwa wato galibi waɗanda zaka samu suna yin wannan basu dauki ilimi a gurin malamai ba kawai gurin littafai su karka budawa suna karantawa kawai zaka basu salladabin zama da malami ba saboda ba su da kuduwa ba su da wanda suke koyi da shi a rayuwarsu wannan sababi zahiri yake ga wanda duk ya karanta yayi karatu a gaban malami to ba ilimin kada yake dauka ba yana daukan ilimin tare da al akhlaq shi yasa mahaifiyar Imam Malik takan ce da shi ka tafi gurin Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ka koyi ladabi kafin ka koyi ilimin sa saboda haka wanda ya zauna gaban malami zai koyi abu biyu ne zai koyi ladabi da girmama malami sannan kuma zai koyi ilimi sabanin wanda kawai ta ka da kawato hawan kawa rayuwa karatun to wannan ba zai samu wannan ba a gurguje kenan a abu na biyu abu na biyu isti'jal at-tasaddur wato mutum ya tafasa bai kone ba ya kone bai tafasa ba wato ya nuna bai bura ba an san bura sai an bura ake nuna to shi ya nuna tun kafin ya bura saboda haka zaka ga wasu ba za su tsaya sai hakuri su yi karatun ba Allah-Allah suke su ma su ɗare mimbari Allah-Allah suke su ma su zama masu fatawa su zama masu lafiya su zama ya ƙi haƙura ya zauna ya karata to irin wannan sai ya ga cewa malaman tunda ya ɗan samu ɗan kaɗan ya ji ya ishe shi sai ga malaman kuma su tashi daga aiki mai zai da su saboda haka yanzu yana da kasussuka yana da ƴan takardunsa da zai leƙa sun ishe shi ire-iren wannan suna wato karkashin wannan akwai abubuwa da yawa da ya kamata a faɗa amma za mu bashi abu na uku at-ta'allum nuna ilimin ba tayin ba ilimin wato bai ma yi ilimin ba amma kuma zai nuna wa mutane shi ilimi shi mai ilimi ne kamar yadda Abul Hasan al-Qali rahimahullahu yake cewa tasaddara lit-tadrisi kullu muhawwisin balidin wa yud'a bil faqih al-mudarrisi fa huqqa li ahli al-ilmi an yatamathalu ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلها وحتى سابها كل مفلس يا وجه غبا كو نواوا ساكر يا وجه غبا شيني مالمي انا كيران شي فقيهي انا كيران شي مي علمي يجي تو wannan yasa ya tantance ga dukkan malamai su fadi wannan baiti shahararre wanda ya shahara a kowanne majalisi laqad hazulat hatta bada min muzaliha kulaha ta rabe har ana ganin kodanta saboda ramarta saboda ka kowanne ma bita can zai iya zuwa taya saboda yana ga za ta shayu abu na hudu shi da al-iktirar bi kalam al-ulama ba'dhum bi ba'd yana duba a littafai sai ga malamai wani malamin yayi magana akan wani malamin yayi magana akan wani malamin maganar da su suka yi bil ijtihad ko kuma a saboda wani tawili ko kuma saboda wani dalili na ilimi kamar abinda muke sani ilmul jarh wa ta'dil ilimin yabo da fallasa wanda ilimi ne da aka kafa shi domin tantance hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a walidai wanda ba daidai ba saboda haka suna daukan shi bi qadaril haja gurgurdan abin da suke bukata shi suka dauka to wani lokaci akan samu wani yayi magana akan wani ma ba bisa daidai ba bisa kuskure karshe magana tashi ba za a karbe ta ba to shi yana karanta waɗannan sai ga ci ah to ashe magabata ma sun sussuki junan su da haka me zai hana ni ma in yi suka ga waɗanda muke tare da su to wannan shi ma sai ya jefa shi cikin wata talaba ya wace ba zai iya fita ba abu na biyar watakila zai ce yana kwaikwayon Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm Hazm al-Zahiri malamin nan na fiqh abin nan malamin fiqh ne wanda ma'ruf ne sananne ne littattafansa suna dauke da kalmomi masu tsauri da suka ga malamai banya irin su Malik irin su Abu Hanifa irin su Shafi ba wanda yake ragawa don akwai wanda yake ragawa kadan kadan bai wuce Imam Ahmad ba amma sauran yana musu yadda ya ga dama yana wato gurzansu yadda yake so to shi a tarihi akwai dalilai na farko ya wato yawancin karatunsa ba a hannun malamai yake ba da kamar yadda al-Shatibi ya faɗa cikin al-Muwaffaqat yana daga cikin dalilin da ya ja shi da haka sannan na biyu kuma ya haɗu da kiyayya ne mai tsanani ta malaman zamaninsa waɗanda suke jingina kansu ko dai ga mazhabar Malik ko ga musamman mazhabar Malik wanda ita ce take da ƙarfi a abin nan ya ga bala'i iri-iri a wajensu har kona masa labararsa gaba ɗaya an yi shi yasa shi kuma in ya tashi sai ya ɗiba karan mahaukaciya to kai kuma a yanzu mai aka yi maka an kona maka labararsa ka ne an matsa maka ne dan mene zaka ce zaka kwaikwayi Ibnu Hazm to ire-iren wannan abu na shida jahiltar darajar wanda kake suka matukar baka zauna da mutum ba baka yi mu'ayishansa ba kana yi ka jahilci matsayinsa ka jahilci matsayinsa shikenan zaka iya jingina masa abin da ba shi ne ba watakila da ka san shi da ba za ka faɗa abin da ka faɗa a kansa ba bari yi misali in ba da kissa guda ɗaya ta ce kissar Ibnu Mubarak da yake cewa lokacin da ya zo Sham ya haɗu da al-Auza'i al-Auza'i ɗaya daga cikin malamai manyan malamai ne cikin malaman hadisi cikin malaman al'umma matsayinsa a Sham kamar matsayin Imam Malik a Madina ya ce da ya zo sai suka abin da sai ya haɗu da al-Auza'i a Beirut sai al-Auza'i yake cewa ya Khurasani Abdullahi ibn Mubarak mutumin Khurasani ce ya Khurasani wani dan bid'a ne na ji ya bayyana a Kufa ana masa alkunya da Abu Hanifa saboda bai san Abu Hanifa ba amma labari ya zo masa ya dan bid'a ne ce wani dan bid'a ne nake jin labari ya bayyana a Kufa ana masa alkunya wai Abu Hanifa Abdullahi ibn Mubarak ce sai na koma gida sai na ebo da tafi Abu Hanifa sai na zabi wasu masaloli masu kyau sai na rubuta kwana uku bai ganni ba kwana na uku sai na je masa akwai masaloli na rubuta na kai karshe sai in ce qalahun nu'man ya ce qalahun nu'man wannan maganar nu'man ce to shi kenan ce sai na haɗu da shi a masallaci shi ne dama yake kiran sallah shi yake musulmanci shi al-Auza'i shi ne al-mu'azzin shi ne al-imam na same shi yayi kiran sallah sai na ɗau wannan littafin sai ya karɓi littafin sai yake duba sai ya fara karanta matsalolin ciki sai cika wannan matsaloli naka suna da kyau maganganun naka suna da kyau ce da ya gama kiran sallah lokacin sallah yi sai ya sa shi a cikin kumbinsa a cikin rigarsa aka yi sallah bayan an gama sallah sai ya zauna sai ya karanta wannan matsaloli ya ce wannan waye Nu'man ɗin da kake Nu'man bin Thabit wannan sai ce wani malami ne a Iraki sai ce lallai wannan malamin yana da hankali sosai ka je ka yi ilimi a gurinsa sai ce to ai wannan shi ne Abu Hanifa da ka hada ne to kaga wannan misali ne daga cikin misalai da dama na rashin sanin wanda kake suka sai ka suke shi ba bisa hakikani ba abu na bakwai shi ne wasu suna tasirantuwa da irin hayaniyar da ake a kasashen yamma kasashen turai demokuraɗiyya yanci da albarkacin abin nan fadar baki albarkacin fadar bakinka saboda haka zaka faɗa abin da kake so akwai demokuraɗiyya su can za su soke babba a ci mutuncinsa ce kana da freedom of speech kana damar ka faɗa abin da kake so sai suka ɗauka wannan kiyam na mutanen yamma shi ya kamata mu ma a samu anan musamman ma wanda suka zauna a can ko kuwa suka kwankwaɗi ɗabi'u irin ba da Bature saboda haka sai su ga cewa babu wanda ya fi ƙarfin a ƙalai da ya ce shi ma da haka kowane ne za su iya magana a kansa saboda ai akwai yanci ya kuma in ba a haka in ba analysis ya za a gane daidai to kaga wannan ma'aukaci ne domin da ya san yadda shi musulunci su wadancan manyan al'amura za a je a samu rajulun shari'a ne mutum yana sai a titi a ce me ra'ayinka wanda suka fi yawa shikenan sai a daura ayi zabe za a zo wani ma ba zai iya sanin jam'iyyar da zai zaba ba sai an sa masa wani dan alama wani kuturan itaci ko wani mafici ko wani abu sannan ya gane wannan shine ma mutumin da zai zaba da wannan zai yi zaban to amma irin su suka fi yawa su ne za su so za a dauki ra'ayinsu alqur'ani cewa in aka samu idza ja'ahum amrun min al-khawf aw al-amn aza'u bihi yace walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu alqur'an shari'ar musulunci zuwa ake a mayar da wani al'amari in ya taso zuwa ga masana malamai su suke tsaya su duba su ga me ya kamata a yi wace wannan matsayi ya kamata a dauka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi daga cikin alamomin tashi alkiyama ya fadi ar-ruwaybida wanda zai rika yin magana ta al'umma shi ko ba kowa kowa ba amma sai ka cewa shine zai yanki hukunci ga wani abin da ya shafi dukkan al'umma gaba daya to irin wannan shi ma yana daga cikin abubuwan da suka jawo har wasu suke fadawa cikin maganganu akan malamai daga cikin dalilai na dalili na tara shine at-tahasud wa tanafus wato hasada da kokarin da rigima akan wani shugabanci na tara ko takwas na takwas shine at-ta'assubul madhhab at-ta'assubul hizbi wato ra'ayin rikau na kungiyanci saboda ka duk wanda ba dan kungiyarsa ba to ba wani bai da wani daraja ba kallon sa da kansa da gashi ba kungiya ta yake ba saboda ka ba gobe dan na taba shi in kuma an taba nashi shi kuma nan kuma ba za a zauna lafiya ba to kaga wannan shi ma yana daga cikin dalili akwai maganganu na Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah a cikin fatawa da yawa da ya magana akan wannan janibin babu lokaci abu na tara shine at-tahasud hasada da kokarin a cimma wata manufa ta shugabanci Yusuf ibn Sufyan as-Sufyan as-Sauri yana cewa ban taba ga wani abin da ake da karancin masu zuhudin sa ba irin shugabanci za ka ga mutum yana zuhudu wajen cin sa da shan sa abincin sa da tufarsa amma da zarar aka tabo shi akan abin da ya shafi shugabanci to anan kuma sai ga da karfin sa ya kare bai damu da ci da sha ba da sutura amma a harkar shugabanci ba zai shiru ba saboda haka babu wani wanda zai nemi zai so shugabanci face ya shiga cikin hasada ya kyamace ga ana yaban wani ba shi ba wannan malamai sun faɗi wannan kamar Iyad Fudayl ibn Iyad kamar Sufyan ath-Thawri alaihi rahmatullah abu na goma shine adamu tasaffut fil naql wato rashin tsayawa a tabbatar da abu yayin da kaji an faɗi wata magana ba tare da bincike ba charaf sai ka dauke ta kai taya ta shikenan sai a shiga sukan wanda bai ji ba bai gani ba abu na 11 shine al-farag wato rashin ai abin yi zaune yake ba shi da aikin yi kana da yana da lokaci isasshe ba shi da kuma abin da zai yi saboda haka karshe sai ga ya shiga cikin irin abin da ya shafi giba da namimanci da kuma sukan waɗanda ba su ji ba su gani ba sai abu na 12 shine al-juhud azamul insan mutumin da ka taimaka masa ko ka karantar da shi maimakon ya rika tuna wannan wafa'in naka na cewa ka karantar da shi sai ya zama ba shi da wannan duk ranar da shi ma ya je yana iya taka mimbari ko yana iya tsayawa cikin jama'a ya magana to sai ga yana yabanka je ya soke ka amma kuma yau ya yabe ka ya zama kamar kafiratul ashir da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qala ma ra'aytu minka khayr qalat ma ra'aytu minka khayran qat da zaka kyautata wa ɗayar su tsawon shekara guda ranar da ta ga wani abu wanda bai mata ba ta ce tunda nake da kai baka taba tsina na mun komai ba to shi ma wannan akwai maganganu na malamai ire-iren su da yawa kuma ɗabi'a ce ta Yahudawa kamar yadda suka yi tare da Abdullahi ibn Salam a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai kissa guda ɗaya wanda zan rufe da ita ta wato sukan malamai wani lokaci yana samu asal daga neman shuhura to yana son ya samu shuhura to yana ganin ba zai yi shahara ba sai ya taka kafadar wani in ya taka kafadar nan a hango shi akwai kissa da abin nan ya kawo ta Ibn Hajar a cikin Durrul Kamila kissar wani da ake kira Ahmad ibn Abdul Da'im ibn Yusuf mawaki ne
shahararre ne ya shahara da sannan yana son ya soki wasu mutane ya yi musu habaici da zambo a cikin wakarsa. Sai wata rana ya samu wani alkali ana kiransa Shihabuddin Khoi, sai masa zambo, ya rubuta zambo ya rubuta zambo sai ya aika masa. Alkalin ne ya karbi takarda ya ga waka ana ta sukarsa ana ta bata shi, sai ce kai wannan ina ga kuskure ba ni yake nufi ba, sai ya mayar masa da waka sai ce kai kuskure ina san ka manta ba ni zaka aiko waka ba, sai ce ai kai na aiko ba manta ne ba kai nake nufi da waka. Yace to me nayi maka? Yace saboda naga mutane kowa ya banka yake ni kuma sai zike so in saba musu, domin in na yabe ka ai ba wanda zai gane, kowa ma ya banka yake ba za a gane komai ba, amma idan na soki ka aka kamo ni aka hora ni, to daga nan duk inda na wuce sai a ce waye wannan, sai a ce ai wannan shine suke rigima da alƙalin nan an sani. To irin wannan shi ma yakan jawo kaga wasu su suki malami ba don kuma saboda sukan malamin nan zai sa su kuma su samu ɗaukaka. Allah subhanahu wataala ya tsare mu abinda muka faɗa na daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure. Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.